أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آثم الله أجرنا من النار. بارنك muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci, sakon gaisuwa ta ƴan aljanna, tahiyyatuhum yawm yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa mahaliccin mu Allah mai kowa mai komai, mamallakin ranar sakamako da ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta Litinin, wacce take yau 20 daidai ga lissafin Ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda yake daidai da yau 8 ga lissafin Maris a kalandar tani, yau 9 ga watan Maris a kalandar jan albashi shekara ta 2026. Kuma kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da yin tadabburin ma'anonin ayoyin Alkur'ani a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abubuwan da muke yi. Muna addu'a ya azurta mu da ikhlasi, kana muna addu'a ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashin mu zai kare. Har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Ali Imran, wanda sura ce mai dumbin albarka wacce take kumshe da durusa masu dumbin yawa a cikinta, ta yadda har yanzu dai muna ci gaba da bayanai akan iyalan gidan Imran, wato jikan gidan Imran Isa ibn Maryam. Muna kan bayani a kansa yayin da Allah madaukakin sarki yake mana nuni akan cewa Annabi Isa ya fa gaya ma waɗannan mutanen binsa a matsayin shi ne annabin su, ita ce hanya madaidaiciya miƙaƙƙiya. Bari mu ji menene kuma zai faru. Aya mai lamba ta 52, Allah sai ya ce: sarki ya aiko shi a matsayin manzo a gare su, kuma ya zo ne domin ya gaskata abin da ke gaba gare shi na littafin At-Taura, kuma ya zo domin ya halatta musu wasu abubuwan da a dokokin At-Taura an haramta a kansu. To an zo a yi gyaran fuska ma wasu daga cikin dokokin domin a halatta musu abubuwan da tsaurin kansu ne sa aka haramta. Sannan shi dai yana faɗa musu Allah madaukakin sarki shi ne Ubangijinsa da ya aiko shi, ba shi bane ubansa, ba mahaifi bane, shi ne dan aika na Allah. Allah ya aiko shi a wannan lokaci, kuma Allah da ya aiko shi shi ne Ubangijin waɗannan mutane da shi yake musu wannan magana din. Dan haka su haɗu da shi su bauta wa Allah madaukakin sarki a matsayin mahaliccin mu gaba daya. Wannan ita ce hanya madaidaiciya. To jin haka sai ya sanya ƴan bani Isra'ila suka ce: to fa wannan ya zo da sabon al'amari saboda aka mai maza-maza mu kawar da shi a doron kasa. Suna shirye wannan makircin falamma a hassa Isa minhumul kufra, yayinda Annabi Isa ya gane cewa fa akwai shigantaka da suke kullawa na butulci wa Allah. Qala man ansari ila Allah, sai yace to a cikin ku ya ku yan bani Isra'ila waye zai taimake ni wurin isar da wannan da'awa tawa da Allah madaukakin sarki ya daura mu. Annabi Isa ya fahimci cewa yan bani Isra'ila akwai mungaye, saboda haka kuma ya san ba a taru duka a hama daya ba, sai yake neman mataimaka matallafa da za su dafa masa wurin isar da wannan da'awa domin tabbatar da bin tafarkin tsira tafarkin Allah buwa ya ga misali. Qala al-hawariyuna, sai hawariyawa mataimaka kenan suka ce nahnu ansarullah, mu muna nan mun ji mun gani, sai mun tabbatar da cewa ba abun bauta bisa cancanta sai Allah, kuma za mu tsaya maka akan wannan. Amanna billahi, mun yi imani da Allah da kace shi ya aiko ka, washhad, kuma muna son ka zama mana shaida bi anna muslimu, na cewa mu musulmi. Kenan Annabi Isa dan Maryam addinin da yazo yake karantarwa addinin musulunci, shi yasa ma hawariyawa suka ce ka shaida cewa mu musulmi ne, mun mika wuya wa Allah madaukakin sarki. Babu wani annabi da zai zo duniya face Allah madaukakin sarki ya hada shi da mataimaka kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ma ba'atha Allahu fi qaumin min nabiy, Allah bai taba turowa ba a cikin duniya a wasu jama'a daga cikin annabawa da Allah yake turowa domin su yi wa'azi, illa kana ma'ahu hawariyun rabbaniyun, sai Allah madaukakin sarki ya hada shi da hawariyawa mataimaka masu dafa masa wurin isar da wannan sakon nasa. Thumma ba'da zalika, sannan kwana tashi yaxtalifu min ba'dihi al-umur, sai wayi gari a samu al'amura sun rancabe an dagula abubuwa, yaquluna ma la yaf'alun, suna fadin abin da ba sa aikatawa, yaf'aluna ma la yu'marun, sai zama kuma suna aikata abin da ba umarce su su aikata ba, wanda wannan ita ce dabi'an da dama daga cikin wato nasara. In ka dauki abun mu ma yanzu musulmi ana iya samun masu irin wannan abu, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, sai manzon Allah ya ce man jahadahum biyadihi ko bi sayfihi fa huwa mu'min, wanda yake kokarin dakatar da su akan wannan aika da takwafinsa to wannan mu'mini ne, kuma man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min, wanda yake ta musu wazi da harshe shi ma mu'mini ne. Manzon Allah sai ya ce walaysa wara'a zalika min al-iman ka habbata kardali, sannan babu wani wanda yake da sauraron ragowar imani a cikin zuciyarsa ko da gurgudan kwayan zarrani idan ya zama ya gagare wannan abin da aka fada. Kamar dai hadisin Abi Sayyidina al-Khudri radiyallahu an, hadis al-muttafaq alayh, wanda Abi Sayyidina al-Khudri yake fada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, duk wanda ya gane aikata abun aikin zunubi ayyukan laifi to yayi iya kokarin sa ya hana gurgudan iyawansa ta hanyar amfani da hannu, fa in lam yastadi fa bi lisanihi, in yaga aiki da hannun ba zai yi ba to yayi amfani da harshen sa wurin yi musu wa'azi ya ga musu abin da suke ba daidai bane, wa in lam yastadi, idan hakan ma ta gagara fa bi kalbi ya kyamaci abin da suke a cikin zuciyarsa, daya biyu uku kenan, ya hana su da hannu, ya hana su da harshe, ko kuma ya zama baya kaunan abin da suke da shi ko wabe da iya tunda ba zai iya wa'azi ba, ba zai kuma iya dakatar da su ba da karfi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zalika ada afu iman, kiyamatan laifin da ake yi shine wato darajar kasa ta imani, shine mai imani mafi rauni, mafi raunin daraja ta imani, a ce kana kallon ana laifi ba za ka iya hanawa ba. Mun waye gari a shekarun baya can mutum daya anguwa zai iya zama mai tsawatarwa ba sai lallai mai anguwa ba, mutum daya ana ganin sa tuwani mai laifi zai daina, masu service akan titi za su daina, wasu masu yin rashin kunya za ka ga duk an nutsu, kuma zai iya bulala wa dan kowa ko babu wanda zai ce dan bai kada kiɗa ba, ba irin yanzu ba wanda ko da yaron laifi yayi aka taba shi to kwa ranar in ba ku kwashi a gaban mai anguwa ba za ku kwashi a wurin mijin mai kosai, haka daga nan kuma bai halalace a yi ta dauki ba dadi tsakanin iyayen yaron da wani ya daka saboda yaron ya rasa kunya. Wanda wannan ya kantuna mun wata magana da wani malami yake ba mu labari, sarkin Bauchi Suleimanu Adamu maridaji. ‘Ya’yansa an tura su makaranta, sai suka tsaya suna wasa, kawai wani bawan Allah ya gansu. Ba makaranta aka tura ku ba, ya ɗauki bulala suna wasa, ya zazzana su ya kora su makaranta. Shikenan yanzu ya dace su ya kora su makaranta. Da suka dawo sai suka zo suka faɗa wa babansu sarkin Bauchi. Cewa su fa sun haɗu da ɗan sun kiyaye ma sunan mutum sun haɗu da ƙwani. A daidai wuri kaza za su tafi makaranta, ya musu bulala. Sai ya ce, amma saboda me yake ku? Dukan me yake ku tafi makaranta? Sai sarki ya sa a bincika, ashe wasu sun ga lokacin da abin da ya faru. Aka gaya masa, ya tabbas wani ne ya musu bulala. Kuma ya dake su ne saboda suna zaune suna wasa sun ki tafiya makaranta. Ya musu bulala kuma makarantar ya kora su. Da bulala aka yi raka su makaranta suka shiga. Sai sarki ya aika ya ce a kira shi. Sarki ya aika a kira shi, hankalinsa ya tashi. Haka ya kama hanya, tarantaran ya tafi fada. Ya zo ya gurfana gaban sarki ya gaisuwa irin ta fada. Ga duruna a gefen sarki. Sarki ya tambaye shi, da safe ɗazu akwai wanda kai wa bulala ne a hanya? Ya ce, ranka ya daɗe. To me suka yi maka? Ya ce, ranka ya daɗe, abin da ya faru gani ne sun tsaya suna wasa. Kuma makaranta lokacin da na gani an riga da an shiga, shi yasa na ladabtar da su kuma na kora su makaranta. Sai malamin makaranta ne ya ce, a'a. Sai sarki ya ce wa dogari, ka shiga ka ɗauko abin da na ce a ɗauko. Aka shiga ka ɗauko shakwara da jamfa da kayan wasu abubuwa da kuɗi. Ya ce, masa matso kusa, ba abin da za a yi maka, abin da kai irin ku aka rasa a cikin al'umma. Shi ya sa jama'a duk suka taru suka lalace. Yanzu mun wayi gari, haka sarkin Bauchi ya ɗauki kuɗi, ya ba shi ya ɗauki wannan riga ya ƴar ciki da wando da bincima, ya haɗa masa wannan cukwici ne. Ya ce, wanda kada kaɗin ‘ya’yanmu ne. Kuma inda a ce mu an bar makara zube da babu kawo wannan matsayi ba, kuma abin da ya faɗa haka. Yawanci mu yanzu mun wayi gari a wani irin al'umma, wata iriyan al'umma, ta yadda kowa wai idan ba ɗan sa bane babu ruwansa da shi. Wannan ba ya rasa nasaba da abin da muka faɗa da farko. In ka ladabtar da yaro sai in ma baban ya ji kunya ba zai maka magana ba. Yana shiga gida, mahaifiyan yaron, matar mutumin kenan, za ta soke ya gobe mijin nata. Ya ce, ai raina ka yi. Ta fito tana ɗaga harshe kamar ita ce miji. Yanzu kaga kowa don hakan ya gane aikata ba daidai ba. Yaran zamani ne, ya ga yaran zamani kuma sun haɗu da manyan zamani. Sai abubuwa duk su taru su lalace. Don haka dai Annabi Isa ɗan Maryam shi a wannan janibi ya nemi mataimaka. To kuma mataimaka ɗin sai ya zamo a cikin ‘yan Bani Isra’ila, ma ka samu mutanen kirki. Suka ce, mu mun ji mun gani za mu taimaka maka da dukkanin abin da ya dace mu yi domin ganin ka cimma muradunka na isar da wannan sako da Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce ka da ka isar, na gaya wa mutane abin da yake daidai da nisantan aikata ayyuka munana da kuma kusanci zuwa ga kaɗaita Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma wannan shi ne hatta Bible a yanzu da yake hannun duniyar Kiristoci, in ka je ka bibiya za ka ga irin waɗannan maganganu, cewa Allah da ya aiko ni shi ne Allah guda ɗaya kuma shi ne abin bauta. The God our Lord, the God is one. In ka je ka duba za ka ga wannan Allah Ubangijinmu Allah guda ɗaya ne. Don haka amma za ka ga sun zo suna cewa God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, wanda duka wannan wani abu ne na shigantaka da kuma a kuɗu ba irin ta shaidan, wanda shaidan ya gaisu ya baro, kuma akan haka suke ci gaba da tafiya har yanzu. Don haka wannan da suka amsa za su taimaka wa Annabi Isa ɗan Maryam sun yi addu'a, suke cewa, Rabbana sarki ya ce, sai su waɗannan mutane da suka amsa za su taimaki Annabi Isa ɗan Maryam, suka ce, Rabbana amanna bima anzalta, ya Ubangijinmu, mu mun yi imani da abin da ka saukar na littafin linjila da ma a taura ka fil linjila ɗin, wattaba'na ar-rasula kuma mun bi wannan manzo da ka tayar a cikin mu faktubna ma ash-shahidina ka rubuta mu daga cikin bayinka masu yin sheda da kai dai ne abun bauta wa manzanka abun gaskatawa ne wa makaru ganin haka yan iskan gari sai suka je suka hadu aka fara shirya za a yi suka ce za abin da za a yi tunda mun lura Isa dan Maryam ya nemi mataimaka to ni kokari mu dakatar da shi shi da mataimakan nasa wa makaru wa makara Allah suka tafi suna kullu makirci sai Allah ya tafi yana shirye yadda za ya mayar musu da kaidin makircin nasu su suna yin nasu domin halakar da Annabi Isa da mabiyansa mataimakan sa yayin da Allah madaukakin sarki kuma yake kullu yadda za a yi makirci ya koma kansu Allah ya ce wallahu khairul makirina Allah shine mafificin dukkanin wasu masu yin kullu tuggu ta yadda Allah zai mayar musu da makircin su kansu wallahi hiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi dukkanin mai kullu makirci a sannu a hankali abu zai juya koma kansa kuma ka duba ka gani a rayuwa koda mutum yana kallo yana shirye tuggu wa jama'a yana yin nasara to ka bi sannu a hankali zaka ga abu sai ya juya yayi ribas ya koma kansa waɗannan mutane yan bani Isra'ila sai suka fara duka da azabtar da mabiya Annabi Isa dan Maryam in ka so misali kamar a ce mu ne a cikin Hausawa a ce an tayar da Annabi Bahaushe sai ya zama duk inda yaje Hausawan ne ko suka hada baki suka ce duk inda yaje duk wanda ya mara masa baya mu musu duka to haka yan bani Isra'ila dukan su abu ɗaya ne to amma kawai su laifin sa shine ya zo yana cewa Allah ɗaya kamar da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso a cikin larabawan da basu iya rubutu da karatu ba yake ce musu Allah ɗaya ne to su kuma sai suke ganin suna da kuma kansu 360 ta yaya zai ce duk a rushe ko kuma a dakatar da bautawa kuma ka da suka gada iyaye da kakanni 300 da yan kai a zuwa rike Allah sa guda ɗaya wanda ma shi ba a ganin sa alhali da kuma kansu nan kiri da muzo suna kallo a ce alal alihata ilahan wahida ko laiwai da zaka mayar da allolin mu duka su koma Allah guda ɗaya wannan ka zo da abin mamaki inji su da fada dan haka ba za mu yarda da kai ba shi yasa kuma suka dinga kama masoyan manzon Allah wanda suka imani da shi suna azabtar da su wasu ma aka halaka su a sanadiyar sun yi imani da cewa Allah ɗaya ne Allah kuma shine abin bauta babu zancen Lata da Uzza da Manata da Hubal to kamar haka Annabi Isa yayi fama a wancan lokaci an azabtar da mabiyansa an tirsasa wasu komawa addinin maguzanci wanda babu Allah kenan a wannan lokacin ne Annabi Isa yayi ta kokari yana daukan mutane yana tura su kauyuka domin su je su gayawa mutanen kauye ko kuma mutanen nesa daga yadda suke zaune a nan yankin a birnin Kudus ku tafi wuri kaza ku tafi wuri kaza Allah ya ba mu labarin wannan aurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani iz arsalna ilayhim ithnayn fakazzabuhuma fa'azzazna bi salisi Annabi Isa ya tura musu mutum biyu suka ce aka ƙaryata su saboda an yada propaganda cewa Isa dan Maryam yana tura mutane domin su biyo kan addinin da ya zo da shi sabo ya zo da addinin bid'a saboda haka tu wanda ya turo karku yadda da shi suka zo suna ce musu inna ilaykum la mursalun mu manzannin Allah ne zuwa gare ku amma ba za su yarda ba babu komai da Allah ya daura mana kuma ma alina illa balagul mubin amma duk inda suka je suna wa'azin sai a hada yan kalare da yan daba su musu koran kare to wannan abin ne ya sanya daga ƙarshe suka ce to yanzu tunda Isa ya dage yana tura mutane lungu-lungu da sako-sako su yake yi dabara ya tattaro mutane su zo su hadu a birnin Kudus yi muku lalata abin da ya kamata shine ku kashe Isan kawai in kun kashe shi ai shikenan in an kashe an gama da dukkanin wani tsare-tsaren da ya shirya na tura mutane a yi masa gayya domin ya tara jama'a haka ku suka shirya ana neman halaka Annabi Isa dan Maryam kuma a daidai wannan lokaci na kokarin halaka shi din Allah ya riga da ya gama shirya musu abin da zai koma kansu na wato gada zare da suka shiryo na halakar da Annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azmi mina rusu Allah madaukakin sarki sai ya ce
Mm-hmm.
sarki sai ya kira annabi Isa yana ba shi hakuri aka tura malaika Jibril ya gaya masa wa iz qala lahu ya Isa Allah ya ce ka je ka kira bawa na Isa ka ce masa ya kai Isa inni mutawaffika idan lokacin mutuwanka yazo to ni ne zan dauki ranka wa rafi'uka ilayya kuma zan dauko ka zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma zan tsarkake ka minal lazina kafaru daga yan iska kafirai وجائل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه كما zamu sanya tu wani wanda ya bika ya zamo shine sama da duk wani dan iska kafiri daga nan har zuwa ranar alkiyama kuma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum sannan makoman ku gaba daya kai da su din zuwa gare mu take ni hukunci a tsakanin ku fima kuntum fihi takhtalifuna game da abinda ku kace kuna sabani akai wannan Allah yana bayo annabi Isa hakuri ne saboda abubuwan da suke shiryawa kuma annabi Isa ya gane ga abin da suke shiryawa a game da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yana wa'azi Quraishawa suka ce ai in dai da gaske yake yi tunda mun yi da shi ya dakata ya gidakatawa amma sa tayin mata in yana son mata san tala mata suka ce za mu dauko mu baka kade da wannan abin da kake yi idan kuma kudi kake so suka ce jama'ana laka amwaluna zamu tattara zamu maka aju na dukiyoyin mu gaba dai sai mu mai da kai kafi kowa kudi idan mulki kake so kuma zamu yi kokari a tabbata kai ne mai jagoran mutane a Makka mu da abin da muke so shine ka daina wannan bid'a na cewa wai Allah guda ɗaya ne ubar allolin mu manzon Allah yake dan haka sai wasu suke cewa ku bar shi kawai ai kwanan nan sai mutu in ya mutu ai shikenan an huta duwannin da ya taba irin wannan da awa a baya ai mutuwa yayin da ya mutu kuma sai da awarsa ta mutu shi ma Muhammadu zai iya mutu a tunda da fatan shuhura yake am ya quluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manu qul tarabbasu fa inni ma'akum min al mutarabbisin Allah ya ce to kaga ya musu in kuna tunanin cewa ni wai kuna jira mutu ne to ni ma ina jira magani da ku din waye mai gaskiya da ko magana da suka fada cewa ai zai mutu shine Allah ya ce kai hakuri innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai mai mutuwa ne kuma su din ma za su mutu da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna li basharin min qablikal kuld da suke ce wai zaka mutu ai kin kafin ka zo ba mu taba sanya wani dan adam bai zama dindindin baya mutuwa afa in mitta kaddara ma yanzu kai zaka mutu din afa humul khalidun su za su dawoma ne babu mai dawoma a bayan kasa saboda kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai numfashi sai ya dandana radadi ko tsorin mutuwa to annabi Isa dan Maryam suna ta barazanin halaka shi shine Allah ya ce masa ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika babu wanda Isa ya kashe ka ni ne zan dauke ka da wannan ne ma wasu suke ce annabi Isa ya rasu amma dai zai dawo na kaddaran ubangiji amma rasu ya rasu suka ce saboda Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya duk abin da suke ni ne zan dauki ranka babu wanda ya sai kashe ka wa rafi'uka ilayya kuma zan dauko ka zuwa gare ni waja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yawmil qiyamah zan sai to wanda ya imani da kai shine zai zama sama da duk wanda ya zama butulu daga nan har zuwa ranar alkiyama wanda mun duba kalman wafa yana daukan ma'ana ta mutuwa ne tabbas kamar yadda su masu wannan ra'ayin suka gino akai muna jin wannan bayanin ku saboda Allah madaukakin sarki yace huwal ladzi yatawaffakum bil layl Allah shine yake muku alwafatu da layli da daddare wa ya'lamu ma jaratun bin nahar kuma ya san me kuke aikatawa lokacin yini alwafatu yani annawm Allah shi yake dauke rayukan ku ashe barci mutuwa dan haka sai suka ce to Allah ya ce wa iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya to aka ce ai ba bacci yake nufi ba na mutuwa yake nufi eh kuma haka ne mutuwa yake nufi amma ba ana nufin mutuwan sa na wannan lokacin ba a gaba ne zai mutu duyin gurin da za su ba za su kashe ka ba kuma me zai gaskata maka wannan shine fadin Allah madaukakin sarki suka ce nahnu qatalnal masiha ummasihu Isa ibn Maryam rasulullah suka yi cincirindo da yan kalaransu suna kada kayan kida suna shewa suna bushe suna tafi suna fito shi ai mu ne muka kashe Isa Al-Masihu dan Maryama mai da'awun wai shi manzon Allah ne dan abin da suke nufi kenan. Nahnu qatalna al-Masihu Isa ibn Maryama Rasulullah. Mu ga kashi al-Masihu Isa dan Maryama ne ya cewa wai shi manzon Allah ne. Allah sai ya ce a'a ai ba su gane ba ne. Wa ma qataluhu ba su fa kashe shi ba. Wa ma salabuhu ba shi suka kice ba walakin shubbiha lahu. Sai dai am kamanta musu wani ne mai kama da shi bal a wanda suka faɗa ba haka bane. Rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya daukake shi zuwa gare shi. Wanda wannan ka dauki wannan aya da muka karanta yanzu, wa izqala Allahu ya Isa, ya kai Isa inni mutawaffika, ni ne mai karban ranka ba wanda yake kashe ka, wa rafi'uka ilayya kuma zan dauko ka zuwa gare ni. To in ka dauki wa rafi'uka ilayya da wancan magana wa ma qatalu, wanda a maganganun alqur'ani babu tukka da warwara, koyaushe qur'ani yana tafiya ni daidai. Haka abin da ake nufi da mutawaffika, ni ne zan dauko ka, ma'ana ni ne mai karban ranka, wa rafi'uka ilayya kuma zan daukako ka zuwa gare ni. Don haka shi annabi Isa dan Maryam bai mutu ba, Allah ya dauke shi. Me ya nuna cewa an dauke shi? Allah ya ce makaru ayan baya, wa makara Allahu, suna kulla tuku da makircin halaka annabi Isa dan Maryam. Sannan Allah madaukakin sarki kuma yana shirya warwara da kuma mayar musu da raddin makircin su zuwa gare su. Kuma sai ya zamo makircin ya koma gare su din, sun koro annabi Isa bayan ya je yana wa'azi an taho da adda da gariyo za a halaka shi. Annabi Isa yana gudu zuwa shiga cikin wani gida mai duhu, suka bi shi a baya. To wanda ya zama dan gaba gaba wurin bin nasa, yana bi annabi Isa yana shiga cikin wani duhu a cikin gida, sai Allah ya dauke shi, shine rafi'uka ilayya. Allah sai ya dauke shi ya bata, babu shi babu duriyarsa. Bayan Allah ya dauke shi, shi wannan sai ya fito ya zo yana ce musu ai na duba lungu da sauko cikin gidan nan ban ga shi ba. Sai wani ya gaura masa bari ya ce haba Isa, mu ga zakare yana wa hankali. Sai ku suka rufe shi da duka tete yana ba bani bane, ni ne wani. Suka ce ai mun gane ka, kana so kai mana ba sajani. Abin da ya faru shine wallahi shubbi halahun da Allah madaukakin sarki ya faɗa da wannan ya ruga a guje shine dan gaba gaba wurin cin mutuncin annabi Isa. Ya shiga annabi Isa sai ya bata, dan haka sai Allah ya dauke kamannin annabi Isa sak sai ya zuba a cikin wannan da kayan da annabi Isa ya saka da fuskan annabi Isa da komai irin na annabi Isa. Sai ya taho suka rufe shi da duka suka gicciye shi a matsayin shine Isa al-Masihu, amma annabi Isa baya duniya. Allah ya dauke shi. Amma su kuma wanda suka kashe shi sun tafi suna barna saboda sun ga cewa wannan mutumin da yazo da kamannin annabi Isa fa shine annabi Isa din, wayo kawai yake so ya musu. Suka daura shi a sama suka gicciye shi yana reto a cikin kututturen dibino, an buga masa kusa a kafofinsa da hannayensa, an rataye shi bayan sun kashe shi kenan. Kowa yazo ya gani, wannan shine musabbabin da zai sa kaga Kirista suna rataya cross mai hoton wani an buga masa kusa a tafukan hannayensa, an hada kafofinsa guda biyu an buga kusa an kansa alankwashi an karya masa wuya, bi ma'ana an kashe shi. Kuma wannan suka yi amfani da shi a matsayin shine Allah su karami da yake wuya, wanda koyaushe aka rataya ana yawo da shi, saboda in kana rataye da wannan ba za ka yi accident ban a mota kake, abu kaza ba zai faru da kai ba, duk wani dai alkaba'i kai nisa da shi saboda kana dauke da Allah a wuya. Subhanallah. To wannan shine hakikatan abin da ya faru kenan. Dan haka ya annabi Isa dan Maryam bai mutu ba, zai dawo duniya domin ci gaba da aiwatar da abubuwa na tsare-tsare na dokokin Allah madaukakin sarki, amma ta hanyar amfani da Al-Qur'ani. Dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi nasa yake cewa law kana Musa wa Isa hayyaini, inda ya ce annabi Musa bin Imran da kuma Isa ibn Maryam, waɗannan mutum biyu inda ya ce suna raya matsayin annabawa, ma wasi'ahuma illa tibai, babu abin da zai kamsar da gudanar da rayuwar su face su sallama su bi, domin ni ne manzon dukkanin al'ummar duniya gaba daya, aljanu su da mutane. Kuma wanda wannan malamai suke cewa annabi Isa dan Maryam ya dafa tudu biyu, tudun farko shi annabi ne, tudu na biyu kuma shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ina ya samu wannan? Suka ce ai tare da sauran annabawa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin a masallacin Al-Aqsa a daren Isra'i da Mi'raj, sannan kuma in ya dawo zai amfani ne da shari'ar Al-Qur'ani ba shari'ar sa ba. dokokin da manzon Allah ya zo da su zai amfani. Sannan a wannan aya Allah ya ce wa ja'ilil lazina tabauka fawqa lazina kafaru, za a sanya waɗanda suka bi kan zama su ne sama da waɗanda suka kafirce ila yawmil qiyama, har zuwa ranar alkiyama. To yanzu su wane ne mabiya annabi Isa? Su wane ne kuma allazina kafaru? Wanda wannan yana daga cikin shegantaka da Yahudawa ke yi, cewa wai duk duniya su su ne masoya annabi Isa, shi ya sa masu ke cin karin su babu baka akan ɗan uwanmu musulmin ƙasar Falastinu, suna hallaka su, suna cin zarafinsu, za su je makaranta da yara ƙanana, wasu ma ka je ka ga ana musu asibiti ana musu aiki, sai a taya babbake asibitin gaba daya da likitocin da yara ƙanana da mata, sai suka fake da wannan suna cewa to yadda suke wannan abun, ko babu wanda ya sai taka musu birki a duniya kap, sai dai a zuba ido ana ce Allah wadare Allah wadare. To wannan yana nuna cewa su ne fa masoya annabi Isa, ƙarya kuma suke yi, wanda wannan da shine su ƙasan ta'addanci America kenan, su wasu suke jinginuwa a jiki, suna nuna cewa duk wani inda akwai masu bautawa cross to su kuma za su shiga musu domin a kare su a daukaka darajar su. Shi yasa ma zamu ke kallon suna shishigi, hatta Najeriya sun shigo rufin ciwon wai ana kashe masu bautawa cross din. To duka wannan yana daga ciki. To yanzu kai a matsayin ka na musulmi, wata mahanga kake kallo a wannan abu? Waja'il allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyama, su wane ne allazina tabauhu, su wane ne kuma allazina kafaru? Na'am. Alhamdulillah, musulmi su ne masoya annabi Isa na gaskiya, kuma su ne suka kasance wato fawqa allazina kafaru din ila yawmil qiyama. Fawqiyya din ka lura da kyawu, ba a nufin cewa rinjaye da kuma ƙarfi, ba haka abun yake nufi ba. Rinjayen abun shine ya zamo dukkanin wani abun da ya kama da abun da shi annabi ya zo da shi, masu aiwatar da shi su ne waɗannan. Abun da annabi Isa ya zo da shi shine salama, zaman lafiya. Abun da ya zo da shi shine aminci. Abun da ya zo da shi shine haƙuri da kuma rashin hallaka mutane. Ba a zo ba da nufin babu wani annabi da zo da nufin zai zubar da jinin kowa. Don haka zubin tafiyar shine karantarwa musulunci da muke kai, shine hakikanin karantarwa dukkanin annabawan Allah. Kuma ai kaga ko maganan da su hawariyawansa suka faɗa, suka ce mi nahnu ansarullah, mu ne masu taimaka maka domin addinin Allah ya ci gaba. Amanna billahi wa shahid bi anna muslimuna, cewa mu musulmi ne. Don haka musulunci shine addinin gaskiya, kuma shine addinin dukkanin annabawa. Duka wannan shegantaka da su arnan duniya suke yi, ka lura da kyawu, duk suna yi ne wai don su sake tabbatarwa cewa basu din su ne mabiya almasihu, da kuma ƙarya suke. Sun yaudari ƙasashen larabawa da dama, ta yadda za ka samu duka waɗannan ƙasashen larabawan matayen jagororin kamar shekaru 40 ko 50 da suka wuce ko ma 60, yawanci matansu arna ne. Yawanci matansu arna ne. Idan ka ɗauki hatta shugaban Falastinawa Yasser Arafat da aka kashe, matansa Kirista ce. In ka ɗauki Bashar al-Assad a Syria, matansa Kirista ne, ana kiranta Susan al-Assad. Kirista ya aure, kuma duk yayin da ta haifa su ne yayansa da yake tutiya da su. In ka ɗauki hatta Makka, shi wannan Yarima Muhammad bin Salman da mahaifiyarsa Kirista mai bafatuni ba Amerikiya ce. To haka suka dinga yi har Jordan, in ka ji haka ne. Kuma wannan baya rasa nasaba da abin da muke kallo, a yi ta cin kashi wa Falastinu, kaga sun yi gum saboda ba za su iya magana ba. Matan nasu suna da influence a kansu, sai abin da matan suke so shi za a yi. Kuma shi yasa yanzu kake kallon Makka, duk wani shegantaka ana kawo, an kawo wrestling, an kawo wane ne, saboda influence na su ya Amerikawa. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Kuma nan ya kamata mu dakata, sai in Allah ya kai mu gobe. za mu ci gaba da gaida muka sai abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya sadaka mu mita rai a cikin lada abin da muka kuskure, ko muna roƙon Allah gafara da addu'ar ya cire fahimtar kurakuran a cikin zakata mu. Akwai tambaya ko ƙarin bayani? Cewa wai da gaske ne Annabi Idris har yanzu yana raye, kuma wai kaman yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bai iya rubutu da karatu ba, shi ma haka tsarin mu'jizarsa take. A wannan magana ba gaskiya ba. Annabi Idris ya rasu tun kafin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, saboda su ne annabawan da suka yi rayuwa a shekaru mafi tsafta da tsarki na rayuwar addinin Allah bisa karantarwar aljanna da Annabi Adam ya zo da shi. Na an zo ne a yi kalifanci wa Allah madaukakin sarki a ban ƙasa. Don haka Annabi Idris malami ne, masani, kuma bayan rubutu da karatu gwani ne, don an ce telanci shi ne wanda ya fara yin telanci. Kafin wannan lokaci ba a san, sai dai kawai a san yadda za a nemi wani abu ko fatan wani abu a tattare. To shi ne iya ganewa a shi fatan an haɗa za a iya ɗinkawa, shi ya fara kawo ɗinki. Don haka dai shi wannan masani ne kuma malami. Ya iya rubutu da karatu kuma yana da ilimin sana'a, wallahu a'lam. Don haka yanzu muka kare misali, wa ma ja'alna li basharin min qablikal kult, ba a taɓa sanya mawani ɗan adam ba ya zama dawwaman mai dimin da'ibin wai ba zai mutu ba, ba a taɓa yi ba.